mai tambaya ta farko yana cewa shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma'ana suna amfani da tarbi irin wanda muke ji a lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba? Shine abin da ya tambaya. A hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Asali shi tarbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban, asalin sa ma ba auren musulmi yake ba. Akwai shi a addinin Kiristanci, akwai shi a addinin mutanen India, akwai shi a addinin Yahudanci. Sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci. Amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci. Abinda ake kiraye da shi sune in yasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana ƙidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta. Idan take subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya, subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya. Sai manzon Allah ya ce ba zan nuna miki ba abin da ya fi wannan alkhairi, ta ce eh. Sai ya ce ki ƙidaya da yatsunki, li'annahunna mustansaqatun yawmal qiyama. Ki ƙidaya da yatsunki domin yatsun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama. Kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asalin, to daga rannan za ta samu asali. Da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu, sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya kwaya ko na roba ko kuma na itacen aduwa, ki huhuda ki sa da allura sai ki sa sai ki riƙe kidayawa. Amma manzo Allah sai ya ce ki kidaya da yatsunki, li'annahunna mustansaqatun yawmal qiyama. Da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya, ba wata tasbaha ba. Tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali. Sai fa yan arowa aka yi cikin wani addini aka kawo cikin musulunci, to kuma wannan kaga daban. Wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar. Akwai babban malami Bakar Abdullah Abu Zaid, littafi ya aka yi mai suna As-Subha, ya kawo tarihin tasbihi gaba ɗaya ma a duniya, su waye suka fara girgiro shi. Allah sa mun gane. Menene abin da zai baka wahala? In dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce 100 ba, duk abin da ya wuce 100 to ba a yi masa iyaka ba. To kai ko me ya amfani ka yi masa iyaka? Duk abin da ya doro akan 100 to an bar maka kofa a buɗe, ba a yi masa iyaka ba. Shi yasa Abdullah dan Mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa, yace me ya amfani sai kun kidaya tasbihin ku? Ku kidaya munanan laifukanku mana, na ba ku tabbacin kyawawan, ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su. Kyakkyawan aikin da ka yi, ko ka lissafa ko ba ka lissafa, mala'ika ya lissafa ya rubuta, kan haka za a yi maka hisabi. To kai menene amfanin kai ka kidaya? Amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi. Ɗan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza. Yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla, subhanallahi sau 33, alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar sau 33, ba 99 ba kenan, sukun na 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, ka cika 100 kenan. Ko subhanallah da walhamdulillahi 33, Allahu akbar 34, kaga dai yare cika 100 kenan. Ko kuma kai 25, kamar yadda wata riwaya ta nuna. Ko kuma ka yi 10-10 kamar yadda wata riwaya ta nuna. Da wanda ya 10-10, da wanda ya 25-5, da wanda ya 33-3 duk ya yi, kaga dai dukkanin su ba wanda ya wuce 100. Wanne ne zai gagare ka kidaya da yatsunka idan ka tashi? Amma abin da ya sa har kake da nan a buƙaci ƙwayoyin tasbaha, to an shiga bid'a kenan. An ba ka wani ba, an ce sai ka yi su 10,000, to bid'a kenan. Kwa ce 1,111, wallahi tallahi bid'a ne. Duk wani abin da za a faɗa ne, ƴan bid'a ne suke ba mutane tsoro, gwargwadon tsawon tarbin, gwargwadon yadda zai ba su tsoro. To wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan. Amma in kar ta ka waye ta fuskar sunna, me yasa tarbi zai ba su tsoro? Menene kuɗa ko ballantana roman kuɗa? Shi mai tarbin menene ballantana tasbahata? Ballantana ba su tsoro. Amma in ka tsaya a kan sunna ka waye, babu yadda za a yi mutum da yana bid'a ya ba su tsoro. Allah ganar da mu. Don haka ƴan uwa ku kidaya da yatsunku. Dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama, haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan yana tambaya dangane da matsayin wanda yake raina mutum saboda yaransa. Wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya. kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irud dhunub, ka daina mutum dan yaranta. Banji ba, ya tsundama, ya tsundama mutum zai kira ya tarbaha da su. Raina mutum dan yaransa, wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya, kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irud dhunub, dan haka bai halatta ba. Mutane gaba ɗayansu halitta suke na Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Abinda wani ke fin wani mutunci da shi a wajen Allah shine takawa, ba yare ba, ba launin fata ba, ba gida ba, da gida da yare da launin fata da kasa duk ba sa tsarkake ka. Abinda zai tsarkake ka shine imaninka da aqidarka ta gari da kyakkyawan aikinka. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Saboda haka ka zargi wani dan yarensa, ka zage shi ka ce ai wani in yamuri ne, ai wani bai yarbe ne, ai wani kaza ne. Wannan daga din wanda yake yin haka to san shi addinin musulunci ba. In ya kunta addinin musulunci ba zai wannan ba. Idan har na ce maka ai wani in yamuri ne, shi ba sai ce ai wani Bahaushe ne. Me bambanci ya ciki? Ai wani bai yarbe ne, sai ce ai wani Bahaushe ne, ai wani Fulani ne, sai ai wani Kano ne. To sai me kuma? Me bambanci ya ciki? Yarka din wani sikeli kake da shi da zaka ce yare kaza ya fi yare kaza? Ba wani sikeli da kake da shi. Yaren da Allah madaukakin sarki ya bishi da nan ban kasa shine larabci da ya zanto yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka saukar da Alkur'ani. Ko shi kasancewar ka balarabe kadai baya kai ka aljanna sai in kai imani. Da larabci mutun tsantsa zai kai ta aljanna, da sa Abu Jahl sune a sahun farko, da sa Abu Lahab sune a sahun farko, da shi ba Quraishin dangi, da shi kuma balarabe, kuma dan Makka garin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma aka saukar da aya da ta nuna taqewarsa, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kaga larabcin sa bai masa amfani ba. To da haka Hausarka ba za ta maka amfani ba, barbarcinka da fulatancinka da komai ɗinka ba zai maka amfani ba. Abinda zai maka amfani imaninka da aikinka na gari. Saboda haka lallai mu kiyaye kushe mutane saboda yaransu. Wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya maguzanci ne. Hadisi cikin Muslim ya nuna haka cewa al'amura ne na jahiliya. Wannan yana tambaya cikin harshen larabci maganar cewa musulmi su yi tanadi, shin wannan ya shafi kowane irin tanadi? Dama ya shafi kowane irin tanadi mana, ba haka ne muka fassara ayar? Ubangiji cewa ya dole hum masafatun min quwwatin wa min ribat al-khayl. Ya shafi kowane irin tanadi, ya shafi kowane irin tanadi. Wannan yana cewa yaushe ake yin al-qunut idan ana cikin sallar wuturi, kafin ruku'i ko bayan ruku'i? Abinda hadisai suka nuna al-qunut na cikin sallar shafa'i da wuturi, Annabi na yin sa ne kafin ya tafi ruku'i. Amma al-qunut na nawazil, idan wata musiba ta sauka a gari ana yin al-qunut don Allah ya ɗauke ta, wannan Annabi na yin sa ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada. A raka'a ta ƙarshe ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta al-qunut. Kuma yakan yi a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar, sahabbai kuma na cewa amin. Amma al-qunut na wuturi to shi wannan kafin ruku'i ne Annabi ke yin sa, kuma ba kullun kullun yake yin sa ba, wata rana yayi wata rana baya yi, wata rana yayi wata rana baya yi. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sunna ɗin shine kai ma karka lazzance shi kullun kullun, wata rana kai wata rana ka bari. Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara hadisan gaba ɗaya a cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manad as-sabil, inda yake magana akan wannan babin. Za a ga hadisan duk ya fitar da su, ya yi magana akan su. Wannan yake cewa wane ne mahadi, kuma yaushe ne zai bayyana? Wannan lacca guda ke nan. Yaya za a gane idan ya bayyana? Kaji ko lacca guda ce wannan. Ayi mahadi dai ɗaya ne daga cikin zuriya na Ahlul Bayt, zuriyar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan shi zai dace da sunan Annabi, kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin Annabi, irin yadda shugaban halitta sunansa Muhammad ibn Abdullah, shi ma mahadi da zai zo a ƙarshen zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah. An gane ku? Wato yana daga cikin Ahlul Bayt, zuriyar gidan Annabi, kuma al-Alawi ne al-Fatimi, kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa. Zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama. Kuma idan ba ku manta ba, malamai suna kasa alamomin takin kiyama kashi biyu, akwai manya akwai ƙanana. Dukkan alamar da take kafin bayyanar dujjal sunanta karamar alama, dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyanar dujjal sunanta babbar alama. Mahadi zai zo bayan dujjal ya bayyana, ina fata an fahimta, sai mahadi ya zo, sannan kuma sai annabi Isa ya sauka, za su yi zamani su uku a lokaci guda, wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda. To hadisai sun nuna haka cikin sunan, kamar sunan na Ibn Majah da sauransu waɗanda suke nuna tabbatattun hadisai. Kuma kamar yadda na faɗa, zuwansa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama, kuma zai bayyana daga cikin ƙasashen gabas, ba iyakance garin ba. Amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin Shi'a, su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzon Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan. Shi tuni an riga an haife shi tun wajen shekara 1000 da ta wuce, yadda suke cewa. To lokacin da aka haife shi, to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa. To shi ko mai son kawo gyara ne, to sai ya ɓuya. Yace da cikin wani sirdab, sirdab shi ne kurfi, wato rami da ake yi a ƙasa, sai a rufe shi sai daidai 'yar ƙofar shiga, wadda a iya shiga ko a fita idan ana so. To ya shiga ciki ya ɓuya a wani gari da ake kira Samirra a ƙasar Iraki. Ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da ɓarna, sannan ya fito. To a wurin masu wannan aƙidar, da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi, sai ranan da shi mahadin ya fito sannan za a yi su. Har sallar jam'i ma duk ba dole ba ce ba, dan ana yi ne bayan imami ma'asumi, shi kuma shi ne imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi, sai ranan da ya fito. To wannan mahadinsu da ban shi an ci kenan, amma mahadin sunna shi ne wanda na fara bayyana muku, wanda hadisan manzon Allah suka nuna, yana cikin zurriyar ahlul bait, kuma shi ba ma'asumi ba ne, ba wani dalili na shari'a da yake ma'asumi ne. Salihin bawa ne, adali ne, nagartacce ne na gari, kuma zai zo ya kawo gyara. A wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadinsu na can a ɓoye, su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaddauta fitowarsa mutane su yawaita ɓarna. Da haka akwai waɗansu daga cikinsu suke kira a yawaita ɓarna, don ko mahadin ya yi zai fito. Idan aka cika duniyar da ɓarna zai fito, idan ba a cikawa ba zai fito ba. Kaga wannan jahilci ne, ko shakka babu. Wannan dai shi ne abin da zan iya faɗa, kila in mun samu munasabar magana a ƙara bayani a kai. Me hukuncin wanda suke bambanta malamai su ce wani malamin gwamnati ne, wani malamin Allah ne, sai ta yasa ya gane malamin gwamnati ne? Wata alama ce aka gani kila yana kare gwamnati, ko kuma gwamnati ta ɗauke shi aiki, ko menene? Wallahu a'lam. Wannan malamin gwamnati ne, wani malamin Allah, me hukuncinsu? Hukuncinsu yana wurin Allah, shi zai musu hukunci gwargwadon yadda ya dace da irin maganganunsu na ayyukansu. Me hukuncin wanda akwai masallaci a bakin kofar gidansu, amma sai ya tsallake shi ya tafi wani wuri nesa don ya je ya yi sallah? Idan ya tsallake masallacin, don saboda su masu masallacin ba su iya sallah ba, kamar limamin bai iya fatiha ba, ko baya cika ruku'i, ko baya cika sujada, sai ya tsallake wannan masallacin zuwa masallacin da limamin ya iya karatun fatiha, yake cika ruku'i, yake cika sujada, to bai laifi ba. Haka shi ne daidai. Amma idan limamin ya iya karatun Qur'ani, ya iya ruku'i, ya iya sujada, amma shi ne yake tuhumar aqidarsa, dan bai dace da aqidarsa ba, to wannan abin da ya sunan shi bid'a, ba addini ba. Dan baka cewa baka bin mutum sai in yana bin wata aqida taka ta kai kadai. Yanzu ko da ahlus sunna waɗanda suka sha bamban da 'yan bid'a da suke yin bid'o'i, a aqidar ahlus sunna ba ta haramta wa ahlus sunna yin sallah a bayan mai bid'a. Amma abinda suke nuna fifikon sallah shine a bayan wanda yake bin sunnar annabi. Amma mutum mai bid'a ko fasik, idan ka bi shi sallah, duk malamai sun yi da sallar ka kai, waɗanda suka saba akan wannan su ne kawari. Su kuma sun tafi ne akan asalinsu na kafirta, wanda yake murtakibul kabira, cewa kafiri ne. Wanda ya sha giya su ce kafiri, wanda ya zina su ce kafiri, wanda ya kaza kafiri, to tunda kafiri ne su ba za su bi shi sallah ba. Da haka Imam al-Bukhari ya kulla babi cikin ingantaccen lissafinsa, babin da yake magana akan imamatul fasik da kuma al-maftun. Al-maftun shi ne ɗan bid'a. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya waye ta magana a cikin littafin sa dangane da bayyana halaccin bin mai bid'a sallah. Idan an ce ja'iz abinda ka yi ka iya kinyi, amma idan ka ce ba za a bi ka ba ka haramta ki, amma ni ban haramta ba, amma ina bin ahlus sunna sallah ba laifi ne bace, amma in haramta cewa in ka bi dan bid'a sallar ba kai ba, to wannan ka ga na kawo addini kenan sabo. Me ya nuna in ka bi dan bid'a sallar ba kai ba? To ballanta na wani wanda yake ahlus sunna ne, amma kai ka saba malamin sa kan fatawa shikenan sai kafirta ka ya kuma dauka kuma in an bi ka sallar kuma ba kai ba. To kaga wannan fatawa ce da ba zai iya surutu da cikin Qur'ani ba ko hadisi sai dai daga cikin aljihunsa, amma a Qur'ani ko hadisi dai kan ba ta da mahalli. Allah samu gane. To sai wani wanda yake tambaya akan hadisin da ake cewa idan ka ga mutum yana aikata alkhairi jama'a suna yabansa, manzon Allah ya ce tilka ajilu bishrul mu'min. Eh, wannan hadisi ne. Manzo Allah ya nuna haka, yana daga cikin bushara ta gaggawa da mummuni zai samu ya aikata aikin alkhairi mutane kuma su yabe shi a kai. Ba shi ya yi aikin da nufin su yabe shi ba, su ne suka ga dacewar aikin suka yabe shi, amma ba shi ya nemi haka ba. Wannan bushara ce kyakkyawa kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi. Kamar yadda na faɗa, mun tsaya a ƙarshen aya ta 22, haka ne ko? Za mu tashi aya ta 23. A jiya Ubangiji Ta'ala ya kaddara min in kalli farkon tafsirin inda mai muka yi jiya ta hanyar gidan talabijin na BRTV. To sai na hango wani kuskure da na yi, da na tsaya ina kallo na tabbatar kuskure ne, amma lokacin da na yi shi ban san na yi kuskuren ba. Wajen danganta kira'a ta Ibn Wardan, a ja'altum siqayat al-haji wa imarat al-masjid al-haram, wanda ita ce kira'at al-jumhur. Akwai kuma kira'a ta riwayar Ibn Wardan daga أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدني إتتي أجعلتم أنجانكو سوقات الحاج وعمارة المسجد الحرام. سوقات الحاج وعمارة المسجد الحرام تنزيب أكيناتي سوقية الحاج وانا كسكوليني سوقية وكسكوليني أما جيدا لكذي أتلبي جنة فرقاتي وكسكوليني يد كرار فيكي أجعلتم سوقات الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سقاء سيرن جمع إننا الساقي كما ذكر الطغاة جمع إننا الساقي القضاة جمع إننا القاضي وهكا السقاة الساقي أنغانيكو عمرة ومن جمع إننا عامر كما ظلم ظالم كتب كاتب إلى آخره. To wannan yana daga cikin amanar ilimi, idan ka gano kuskurenka ko tuntuban harshenka dole ka yi wa mutane bayani dan kai ka kubuta a wajen Allah. Kasari na tafiya, wanda ya ji na je ya ji na yau, to ya san an samu gyara kenan, an samu nasir wal mansukh. Ina ne wannan wajibi ne, amana ce ta ilimi, idan ka yi kuskure ka faɗa, kuma wannan baya rage maka mutunci. Ko ba haka ba? To madalla.